Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfili Hashim Kumel tare da Babaya ko makiyar da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin na yau ranar Alhamis 22 ga watan Oktoba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
To Sarfili, masu zanga-zanga a Lagos da 'yan Najeriya sun zargi sojojin kasar da buɗe wuta a kansu a ranar Talata, yayin da suka bi jirewa dokar hana fita a kokarin neman kawo ƙarshen cin zarafi da 'yan sanda ke yi wa mutane. 'Yan Najeriya mazauna Ghana sun karu da 'yan uwansu da suka gudanar da zanga-zanga a kasashen Afirka ta Yamma biyo bayan zargin da ake wa sojojin Najeriya da buɗe wuta a kan masu zanga-zanga da yammacin ranar Talata. Kana dan takarar Republican shugaban kasa Donald Trump da abokin karawansa na Democrats tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden za su fafata a wata muhawara da yammacin yau Alhamis, kwanaki 12 kafin zaben kasar a ranar 3 ga watan Disamba, nan neman wani wa'adin shekaru 4 a fadar White House.
Kanin labarin kenan aka saurara. Yayin da zanga-zangar lumana ta rikide ta koma tashin hankali a fadin Najeriya, kungiyar gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya ta yi kira ga gwamnati.
Dole ne gwamnati ta yi tsaye ta maganta abin nan akan lokaci. Babu zancen a daga kafa a ce wai kan kasashen duniya su ce wai an ci mutuncin wani mutum da ya fito yake zanga-zanga ta limana.
A cigaba da neman hanyar magance tashin hankali kuma, gwamnatin jihar Filato ta dauki wannan mataki.
Gwamnatin jihar Filato ta ce za ta damke duk wani basarake ko shugaban al'umma da ya sake aka samu barkewar rikici a yankin sa.
Haka kuma za a ji cewa mai alfarma sarkin Musulmin Najeriya ya yi kira ga dukkan 'yan masarautun Zazzau su haɗa kai don ciyar da masarautar gaba. Sai kuma shirin domin iyali da Giras Alheri Abdu za ta kawo mana. Amma yanzu sai an fara da sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babaya ko Makiri. Masu zanga-zanga a Lagos da 'yan Najeriya sun zargi sojojin kasar da buɗe wuta a kansu a ranar Talata, yayin da suka bi jirewa dokar hana fita a kokarin neman kawo ƙarshen cin zarafi da 'yan sanda ke yi wa mutane. Ma'aikatar sojin Najeriya ta musanta cewa jami'ai masu kayan sarki da aka gansu a shafukan sada zumunta suna buɗe wuta a kan masu zanga-zanga ba mutanensu ba ne. Wani matashi mai shekaru 25 Dominic Alonge ya ce ya bar wurin aikinsa da wuri bayan hukumomin Lagos sun sanar da dokar hana fita da ke farawa daga karfe 4 a ranar Talata. Ya kwashe sa'o'i da dama cikin cunkoson motoci sakamakon shingaye da masu zanga-zangan suka kafa, lamarin da ya sa ya karu a cikin masu zanga-zangan a unguwar Lekki. Ya ce da misalin karfe 7 na yamma sai ga jami'an tsaro saye da kayan soji suka fara buɗe wuta akan taron jama'an bayan sun kashe kemarorin kan hanya. Ya ce sun zuba harsashe da dama masu kisa domin tarwatsa masu zanga-zangar. Jami'an tsaron za su iya yin amfani da ruwan zafi ko bulala domin tarwatsa jama'a, amma sai suka yi amfani da harsashe suka kashe mutane da dama. Sai dai jama'ai a Lagos sun ce mutum guda ne kawai ya mutu, wasu kuma suna karɓar jinya a asibitoci a Lagos. Amma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ɗora wa gwamnati laifin harbin da aka yi. A Rio Dare, shugaban irin waɗannan ƙungiyoyin da ake kira Nigerian Center for Liberty cewa ya yi.
The shooting of peaceful protesters by.
Ya ce harbin masu zanga-zangar lumana da sojojin Najeriya da wasu jami'ai suka yi aiki ne na rashin imani da sojoji marasa kirki da gwamnatin Najeriya ta tura su, tare da haɗin bakin gwamnatin jihar Lagos suka aikata wannan ɗanyen aikin. A hali da ake ciki kuma 'yan Najeriya mazauna Ghana sun karu da sauran 'yan uwansu da suka gudanar da zanga-zanga a kasashen Afirka ta Yamma biyo bayan zargin da ake wa sojojin Najeriya da buɗe wuta akan masu zanga-zanga da yammacin Talata. Kimanin mutum 150 ne suka yi cincirindo a wajen ofishin jakadancin Najeriya a birnin Accra a jiya Laraba. Galibin mutane 'yan Najeriya ne da wasu 'yan Ghana da suka mara musu baya. Franklin Digba dan Ghana ne wanda ya ce ya shiga wannan tattaki ne saboda kasashen biyu na da mu'amala da dama musamman a wurin harkokin nishadi. Ya ce abin da ke faruwa a Najeriya to dole ne a taya 'yan Najeriya bakin ciki. Shi ma a wando Himba Oriya dan Najeriya ne mazaunin Ghana ya ce yana sa ran wannan zanga-zangar za ta yi dalilin sauya al'amura a kasarsa. Dan takarar Republican shugaban kasa Donald Trump da abokin karawansa da Democrat tsohon mataimakin shugaba Joe Biden za su fafata a wata muhawara da yammacin yau Alhamis, kwanaki 12 kafin zaben kasar na ranar 3 ga watan Disamba, na neman wani wa'adin shekaru 4 a fadar White House. Yan takaran biyu da dukkanin su suka haura shekaru 70 sun ta yi wa juna katsalanda wanda Trump ya fi Biden yi a muhawarar sa'o'i 90 a ƙarshen watan Satumba, wanda ƙwararrun harkokin siyasar Amurka suka kwatanta da mafi muni. Amma a wannan karo, hukumar shirya muhawarar shugaban ƙasa za ta rufe abin maganar ɗan takara, yayin da ɗaya ke maganar minti biyu na amsa tambayoyi akan muhimman batutuwa guda shida, wanda mai jagoran muhawarar Christian Walker ta labaran NBC za ta yi musu. Abubuwa da dama a cikin muhawarar ta yau Alhamis da za a yi a wata jami'a a Nashville da ke jihar Tennessee sun sauya akan abin da ya faru a muhawarar farkon. An soke muhawara ta biyu da aka shirya yi a makon da ya gabata ne, bayan da Trump ya kamu da cutar coronavirus da aka kwantar da shi asibiti tsawon kwanaki uku.
An jima kaɗan ba zai sake dawowa da ci gaban labaran, amma kafin nan za mu duba halin da ake ciki game da zanga-zangar lumana ta rikide zuwa tashin hankali a Najeriya, inda ƙungiyar gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya ke kira ga gwamnati da ta ɗau mataki. Isa Lawal Ikra gare ka.
Shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya Alhaji Nastura Ashir Sharibu, wanda ke jawabi ga manema labaru a garin Kaduna, ya ce lokacin da ya kamata gwamnati ta taka burki ga wannan zanga-zanga dai ya riga ya yi.
Dole ne gwamnati ta yi tsaye maganta abin nan akan lokaci. Babu zancen a daga kafa a ce wai kar kasashen duniya su ce wai an ci mutuncin wani mutum da ya fito yin zanga-zanga ta lumana. Koda ita dokar da aka yi ta Majalisar Dinkin Duniya Najeriya tana da sauti sanu akan ta, cewa aka yi zanga-zanga cikin lumana gwamnati kar ta ce za ta hana mutane yin ta. Amma in zanga-zanga ta zama kuma ta wuce gona da iri, an ba wa jami'an tsaro da gwamnatin kasa dama ta dauki mataki ta dakatar da wani abu.
Dama dai wasu malaman addinin musulunci na ganin ya kamata al'umma su gane cewa zanga-zangar ba ta da wani hurumi a addinin musulunci baki daya. Alkali Abubakar Salihu Zaria shine limamin masallacin Juma'a na Dan Kanda dake Kaduna, kuma yana cikin irin waɗannan malamai.
Ga waccan masifar, ba a daina kashe jama'a ba, ba a daina satar al'umma ba, kai ka fito kana zanga-zanga, to kaga an bata goma ɗaya bata gyara ba. Saboda haka addinin musulunci bai koyar da mu yin zanga-zanga har a kai ga kona ma wani dukiyarsa, ko a halaka rayuwar wani, ko a zubar mu wani da jininsa ba.
Ganin yadda wannan zanga-zanga ta jirkice zuwa kone-kone da kashe-kashen mutane a wasu sassan Najeriya dai ya sa wasu sun fara buƙatar ganin gwamnati ta sa ƙarfi domin dakatar da zanga-zangar da suka ce wannan kawai ita ce ta rage a matsayin mafita. Game da wannan ne kuma lauya mai zaman kanshi a jihar Kaduna, barista Elzubair Abubakar, ya yi bayani a kan tanajin doka.
Kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba da dama ga kowane ɗan ƙasa, ko da shi kaɗai ne, ya yi zanga-zanga amma ta lumana. Wato a hanya ba wanda zai zaga, ba kayan wani da zai taɓa, kuma ba zai sa wani ya hassala ba saboda abin da yake yi. Don haka mutane in suka fito suna take haƙin wasu, to abin da gwamnati ya kamata ta yi shine ta shigo ta hana su, in dai ba su saurari hukubar da ta musu na su koma gidajensu ba.
Kenan idan gwamnati ta sa ƙarfi wajen ganin ta hana wannan zanga-zanga da ta riga ta sauya salo, bata saba doka ba.
Bata saba ba. Abin da kawai ba a so shine a ce an harbe su, inda hali a kama su. Sai dai in suka yi harbi ana iya harbin su.
Tun a yammacin Litinin ta wannan mako ne dai gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya ta sanar da dakatar da zanga-zangar da ta fara a jihohi 19 na arewacin wannan ƙasa. Yayin da zuwa yanzu wasu jihohin Najeriya da dama suka saka dokar hana zirga-zirga ta sa'o'i 24 domin hana wannan zanga-zanga da ta riga ta ɗauki wani sabon salon da wasu 'yan ƙasa ke kokawa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gai da Isa Lawal Ikra, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga baba ya dawo da ci gaban labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo zai fara rangadin mako guda a Asiya ta Kudu a ranar Lahadi, yayin da Amurka take shirin tunkarar matsalolin da ayyukan siyasa da tattalin arziki da China ke yi a yankin Indo-Pacific. Babban jami'in diplomasiyyar Amurka zai je New Delhi a India, da Colombo a Sri Lanka, da Male a Maldives, da kuma Jakarta a Indonesia daga ranar 25 zuwa 30 ga watan Oktoba. A duk inda zan yada zango, zan tattauna batutuwa da dama na haɗin gwiwa, amma kuma za mu yi aiki tare da waɗannan ƙasashen domin samar da hanyoyi masu inganci na tabbatar da walwalar yankin Indo-Pacific, in ji Pompeo yana faɗa wa manema labarai a jiya Laraba a wani taron 'yan jarida a ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Ya kuma kara da cewa a ganawar da zai yi zai tattauna tare da kasashen akan yanda za su yi aiki tare wurin dakile barazanar da jam'iyyar kwaminisancin China ke yi a yankin. A ƙarshe jami'an Iraki sun ce sun gano wani babban rami da aka zuba a gawarwakin mutane da dama da ake ganin ƙungiyar IS ce ta kashe su, kana ta zuba su ramin nan take a gundumar Kirkuk da ke arewaci da ake takaddama a kai. Yahya Rasul shi ne mai magana da yawun soji na Prime Minister Mustapha Al-Kadimi. Ya sanar a ranar Talata a shafinsa na Twitter cewa sojojin Iraki sun yi nasarar gano gawarwakin sama da mutum 50 yayin da suke kokarin kakkaɓe sauran IS a ƙauyen Dawood Al-Luka da ke ƙaramin gundumar Riyadh. Ya yi amfani da lakabin ƙungiyar na Larabci Daesh cewa ita ce ta kashe su, ƙungiyar nan ta 'yan ta'adda yayin da take rike da ikon ƙauyen. Rasul bai wani ƙarin bayani ba akan gane mutanen da aka kashe su. Dubban 'yan Iraki dai sun bata tun cikin shekarar 2014 lokacin da IS ta kwace ikon Mosul, birni mafi girma na biyu a Iraki, tare da wasu manyan yankuna a wurare da dama a Iraki da makwabciya Siriya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a ci gaba da neman hanyar samar da zaman lafiya a wasu sassan Najeriya. Gwamnatin jihar Filato ta ce za ta tuhumi sarakunan gargajiya da shugabannin al'umma da suka bari aka samu rikici a yankunansu. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Zainab Babaji.
Gwamnatin jihar Filato ta ce za ta damƙe duk wani basarake ko shugaban al'umma da ya sake aka samu ɓarkewar rikici a yankinsa. Matakin ya biyo bayan wani rikici ne da ya auku ranar Talata na ƙananan hukumomin Jasta Arewa da Jasta Kudu da ya yi sanadin salwantar rayuka da asarar dukiyoyi. A taron masu ruwa da tsaki da gwamnan jihar Filato Simon Lalon ya kira, ya umarci sarakuna da shugabannin al'umma da suka fi kusa da jama'a da su yi amfani da doka wajen ɗaukar matakin hana tashin hankali a fadin jihar. Shugaban ƙaramar hukumar Jasta Kudu Dacin Yohana Choji ya shaida mun cewa sun ba da shawarwari da zai taimaka wajen kawo ƙarshen tashin-tashinar da matasan ke yi.
Bisa ga abin da ya faru jiya da mun gode ma Allah mun gan koyina yanzu annasu take. Sun ba da shawarwari da cewa ya kamata sarakuna su koma yankunan su su kira al'umma duka domin a gaggadar da matasa da cewa nan gaba kada wani matasa ya doka doka hannun shi ba.
Alhaji Guda Usman da ke zama shugaban al'umma yankin Gangare a cikin birnin Jos ya bayyana irin matakan da suka dauka a yankin su.
Da wannan ya bai faru shugaban gangare mun fito mun musu bayani kar wani ya fita babu ruwan su da abin da bai shafe su ba. Shi shugaban anguwa suna da karfi da fada a gidan anguwa amma gwamnati ce da doka ta sai ta yi da lafi.
Na kuma tattauna da wasu matasa da ke aikin samar da zaman lafiya.
Sanana malama da gora John in har mujin mu ya zo daya gwamnati za su saurare mu amma mun fara nuna bambancin addini ko na kabila zai nuna cewa mu ma ba musammami muke yi.
Sunana Aliyu Hassan Aliyakuf jakadan zaman lafiya a nan town Plateau. Kada mu zamto waɗanda za yi amfani da mu wajen tashin hankali. Ya kamata mu zama jakadu na kwarai a duk inda muka samu kanmu. Kowace al'umma tana alfahari da matasa ne. Muna fatan Allah Ubangiji ya tsayar mana da wannan abun haka.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau Edward Ebuka ya tabbatar da mutuwar mutane 5 a rikicin da ya barke tsakanin matasa a ƙananan hukumomin Jasta Arewa da Jasta Kudu a ranar Talatan nan. A halin da ake ciki dai dokar hana zirga-zirga da gwamnatin jihar Filato ta sa na kan aiki yayin da kowa ya natsu a gidansa sai yadda hali ya yi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gai da Zainab Babaji. To har yanzu dai muna Najeriya inda shugaban majalisar kola akan harkokin addinin musulunci mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar ya buƙaci waɗanda suka nemi sarautar zazzo Allah bai ba su ba su haɗa kai da wanda Allah ya baiwa sarautar domin ciyar da masarautar gaba. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Dangantaka tsakanin cibiyar daular Usmaniya da masarautar zazzo ta samo asali ne tun lokacin da Shehu Usman Danfodiyo ya baiwa Malam Musa tuta domin jaddada addinin musulunci a yankin zazzo. Tun daga wannan lokacin har zuwa yanzu duk wanda aka nada a zama khalifa a wannan masarautar sai ya yi mubaya'a ga khalifan Shehu Usman Danfodiyo domin jaddada waccan dangantakar. Sarkin zazzau na 19 ambasada Ahmad Nuhu Bamalli shi ma bayar da gado ba domin ya je Sokoto inda ya mubaya'a ga sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar wanda shine khalifan mujaddadi Usman Danfodiyo. ya baiwa khalifan nashi Usman na fado tabbacin goyon baya da biyayya ga cibiyar ta dole Usmaniya. Haka ma ya shaida masa cewa ba su da wata matsala a cikin masarautar Zazzau har ma tsayin da ranar 9 ga watan Nuwamba a zama ranar da za a bashi sandar girma.
Dalilin da ya sa kuma muka tunanin har ga wata zai kasance ranar da tarihi mu garemu, domin a ranar ne kakana fikin zuwa da sidi da ba sarauta ya tafi lokaci, don haka muke sa mu kyautata wannan rana da zama da cewa kuma ga sarauta ta dawo a ɗakin shi in Allah ya da wannan rana.
Mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar ya nuna gamsuwa da wannan zumunci mai tarihi da sabon sarkin da Zazzau ya jaddada, ya kuma yi kira gare sa da ya yi adalci kuma ya rungumi kowa domin kowa na sani.
A ga hankulan ƴan uwa na gidaje daban-daban, domin ƴan uwa juna muke ni ɗaya ne, kuma tun ba cewa na gidaje mata kawo su a cikin wannan abubuwa, domin a ga muhimmanci ɗaya ɗaya haɗa kai a yi abu ɗaya, dole mu haɗa kai mu gyara gidajenmu.
Na nemi jin muhimmancin irin wannan ziyarar ta mabaya'a tsakanin sarakuna ga bakin masanin tarihi a Sokoto Bello Idris.
Abu ne wanda yake cikin tarihi da duk aka samu dai irin haka. To wannan mubaya'a domin jaddada mubaya'a ne, jaddada yadda da cewa sarkin musulmi shine ainihin shugaba ko ko shine wanda ke rike da kujera ko kuma karaga ta mujaddidi Sheikh Usman Dan Fud.
Wannan ziyarar ta sabon sarki na zuwa ne lokacin da ɗaya daga cikin ƴaƴan masarautar Zazzau Iyan Zazzau Bashir Aminu ya garzaya kotu yana kalubalanta na ɗan ambasada Ahmad Nuhu Bamali a zaman sarkin Zazzau. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gai da Muhammad Nasir, masu raro kada a sha'afa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka tonka hoiba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci hukumomi su sake nazarin dokar da gwamnatin jihar Kaduna ta kafa na dandake waɗanda aka samu da laifin fyaɗe, dokar da ta samu goyon bayan 'yan fafatuka. Sai dai gwamnatin jihar Kaduna ta bayyana cewa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen aiwatar da wannan doka da kuma kare haƙƙoƙin waɗanda ake zalunta. A cikin hirarta da shirin domin iyali, kwamishinan ma'aikatar harkokin mata ta jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba ta ce an kafa wannan doka ne bisa la'akari da munin laifin da kuma buƙatar ɗaukar matakin da zai zama ishara ga masu wannan hali.
Ta Majalisar Ɗinkin Duniya, ai mutane ne can na ƙasar waje, mu kuma abin da ya dame mu a nan Afirka a Najeriya shi ne ya dame mu, kuma abin da muka gani cewa ya kamata kuma jama'ar mu suna so shine za mu aikata. Kowane laifi ai akwai gurbin abin da ake yi, amma kuma tunda dokoki ne, idan akwai dokar da aka yi aka ga cewa jama'a suna korafi akan wannan doka ko kuma suna ganin cewa hukuncin da ake yi bai musu dadi ba, suna kokarin su ga cewa an yi hukunci mai tsanani wanda zai zama shine izina, to dole ne za mu saurari mutanen mu, kuma dole ne za mu ga cewa an duba wannan doka an yi mata gyara. Domin ne saboda watan kace ka wani sassauta, ni kullun abin da nake tambaya shine shin ana duba wanda yayi wannan, ana sa a bashi muhimmanci, shin kuma wanda aka yi mafa menene zai sa a ce dan shekara 60 70 ko 50 ko 30 ya je ya bata ƴan wata uku ko shekara ɗaya ko shekara biyu, wasu ma ƴaƴan ko baki ba su da shi, su ba su da ƴanci a tsarin dokar Majalisar Ɗinkin Duniya a fitar musu da hakkin su. Shine muke tambaya ita wannan mata da take mana wannan katsalanda, domin zan ce maka katsalandan ne saboda mu muna yi a yanda ya daidaice mu, yanda jama'an mu suke so, kuma yanda muka ga cewa ya dace a fitar mu da kowa hake shi.
Hajiya, ba kwa ganin ƙila zai yiwu tana tunanin cewa kamar ilan an dandake mutum shikenan kuma an kashe rayuwar kamar za a ce an shiga haƙƙin bil'adama.
To ai ba haƙƙin da aka fi shiga fiye da wanda 'yar da za a lalata, wadda batta da baki, wadda bata iya tafiya ba, wadda nono take sha tana gaban uwarta, ko tana kwance a cikin daki aje a dauke ta alalata, akwai wani cin zalin da yafi wannan? Akwai wani kashe mutum da yafi wannan? A cikin irin wannan fayanayin zaka ga cewa wayansu ƴaƴan ma har sun riga sun mutu, domin kar ka manta cewa ko a jihar Kaduna akwai ƴan shekara 6 da aka yi ma irin wayannan ta asa din, kuma aka je aka yi dagawata. To saboda haka su ma kansu suna da ƴancin rayuwa, kamar yadda aka ce bil'adama yana da ƴancin rayuwa, ko kuma suna da ƴanci a kare musu haƙƙinsu, a kare musu mutuncinsu, suna da ƴancin su girma da walwala da komai a cikin al'umma. Saboda menene za a ce mutum zai je tashi ya je ya bata su, ya bata musu rayuwarsu? Wannan tabo ne fara har abada. Kuma ƙananan yara zaka ga cewa shekara 6 da shekara 10 da sauransu, kuma sannan zaka ga cewa wasu in aka riga aka bata su fa, an bata musu rayuwarsu har abada, kuma tabo ne wanda ba zai taba goguwa ba. Sannan banda haka nan, wasu in ma ya taba tsarin jikinsu na wajen haihuwa da sauransu, ko da nan gaba suka girma suka tashi suka yi aure, sai kaga cewa har abadin duniya ba za su iya samun su ma ƴaƴa ba. Saboda haka duk waɗannan abubuwan muke dubawa na tabbatar da cewa duk wanda aka duk wanda aka yi wannan an kare mata haƙinta, an tabbatar da cewa shi kuma wanda yayi an yi mishi daidai hukuncin da ya kamata a yi mishi. To in an dandake shi sai me? Ai ba wani abu ne, saboda shi ma ya dandake ƴaƴan da ya bata.
Hajiya, kuna nufin ba ku jige zau ba, musamman wasu suna ganin da zaran aka ce kasashen duniya sun sa baki akan abin da ya shafi Najeriya sai ga abu nan da na ya sauya, kenan wannan kalami na wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya ba zai sauya wannan doka da aka riga aka samu ta hannu ba?
Ai ba gudu ba ja da baya. Zancen sauya wannan doka, ina tabbatar maka kaga ita wannan wakiliya za mu ci al'adunmu ya bambanta da nasu. Sannan saboda haka yanayin zamanmu ya yi bambanta da nasu. Kuma mu a yanda muke gani, idan muna sauraron jama'armu, kuma muna ganin cewa duk abin da aka yi da kuma yaran da aka yi na duka, akwai hujjar da yasa aka yi. Ba ma dauka kawai mu zauna mu ba hujja ba wani abu. So saboda haka kaga dole ne yanda su ma suke cewa kare haƙƙin ɗan adam, to su ma waɗanda aka zalunta dole ne mu ma mu kare su, sannan kuma waɗanda suka yi zalunci dole ne mu hukunta su.
Ya zuwa yanzu dai ita wannan doka ta ku ta riga ta gama nuna, a iya cewa ana jiran fara aiki ne? An riga an fara aiki da ita?
In Allah yarda, muna fatan cewa duk waɗanda suke nan da aka kama, idan aka kai su kotu, mun tabbatar cewa doka za ta yi aikinta. Kuma muna nan muna bin sawu da duk waɗanda aka zalunta ko kuma aka ci ma zarafi irin wannan. In Allah ya yarda, muna nan muna bin sawu duk wanda aka yanke ma wannan doka, jihar Kaduna za ta aiwatar da wannan doka akan duk wani wanda aka yanke ma wannan.
Wani sako za ki aiki a ƙarshe a madadin gwamnatin jihar Kaduna game da wannan magana ta fyaɗe da kuma tsarin da kuke na kawo ƙarshen shi?
To ni kullum abin da nake cewa shine mu ci gaba da kula da ƴaƴanmu, muna kare haƙƙinsu, muna duba su, kada mu bari a ci zarafin su, sannan mu dawo muna inda na sani na farko kenan. Na biyu ya kasance cewa idan har wannan abu ya faru, to da Allah muna son jama'a su daina sa baki, inda gwamnati ta riga ta dauki nauyin duk wani abu, a bari doka ta yi aikin ta. Babu zancen na yafe, ba zancen na riga na janye, ba kuma zancen cewa a'a ana ganin talauci ne a waɗanda aka yi ma a dauki kuɗi a basu. Saboda idan ba a hukunta ba, wanda aka bari din yana yawo ba fa zai bari ba, zai ci gaba ne. Saboda haka a bari a hukunta wanda ya aikata. Sannan na ƙarshe kuma ina fata cewa duk wani wanda yake da ruwa da tsaki a cikin harkar tabbatar da adalci idan aka yi zalunci, to da Allah da Annabi ya yi abin nan tsakanin shi da Allah, daga mu kanmu gwamnati da jami'an tsaro masu bincike da asibitoci masu bincike da kuma kotuna masu zartar da hukunci. Muna fata cewa duk wannan matakan za a bi su dalla-dalla, kuma za a ba mai haƙƙin shi, kuma za a ba mai gaskiya-gaske shi.
A nata bayanin, ƴar gwagwarmaya Maryam Yahaya Sani, shugabar wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Almahiri Foundation, mai fafutukar kare haƙƙoƙin marasa galihu, ta bayyana cewa wannan matsayin na Majalisar Ɗinkin Duniya mai da hannun agogo baya ne.
Bayan mun riga mun yi faɗa, mun bi titina, mun yi yaƙi da wannan, yanzu kuma an kafa mana doka, kuma wasu suna so su zo su sa mana su hana ruwa gudu akan irin wannan al'amari. Gaskiya wannan abu mu za a maida mu baya, kuma dokan da muka roƙa aka yi mana aka sa mana hannu, muna farin ciki da shi.
amma Hajiya, ku kuna ganin wannan doka za ta iya wani alfanu wajen dakatar da fyaɗen ne? Zan suna ganin kamar kada a zo a bata goma ne ɗaya bata gyaru ba.
Ina so in tabbatar maka da cewa duk wanda aka yi mishi wannan amma aka yi ma mutum ɗaya, in Allah ya yarda an gama fyaɗe a Kaduna State. Saboda jama'a za su ji tsoro, ai dama rashin daukan dokan kenan, shi yasa zaka ga al'umma suna ci gaba da yin laifuffuka yanda suke so. In ka je wani kasan aka ce su kaman dokokin titi, saboda ana daukan tsauraran matakai, zaka ga ba wanda yake da wasa da wannan dokokin, musamman irin su Saudiya. Amma anan zaka ga ana abin nan saboda ba daukan doka akan irin abu akan titi. To amma yanzu aka fara gudawa, aka ga an gwada mutum ɗaya, tabbas lalle wannan wallahi mutane za su shiga taitayensu.
Ita wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya tana magana ne na cewa da za ku samar da wasu hukunce-hukunce a Najeriya wanda tsananinsu bai kai wannan ba, su ɗan zama suna firgitarwa ga masu fyaɗe maimakon wannan wanda kuma ana ganin za a lalata rayuwar wanda aka dandake.
Yaushe kuma ai an sha gwaji, domin an kama mutum zaka ga idan ya faɗa hannu yan jarumai da gora, zaka ga an mushi duka ya irin an abin nan, an mushi duk abubuwan da zai tsorata. Amma gobe zaka ga wani ya sake yi, saboda musamman zaka ga yayi, kuma idan yayi suna ma kannin su fyaɗe, baba yana ma ƴaƴan shi fyaɗe, duk wanda sai a ce abin an sa musu ido an gani. Idan aka gwada babu wanda zai sake, mu kam mun yi kuka kuma an samu la, saboda mun shiga titi mun yi koke a gidan rediyo, mun je kotu, mun je ina ne, duka saboda ayi mana. Kuma yanzu an sa mana doka, kuma wasu suna so su yi mana katsalanda a cikinsa.
Wato Hajiya, kuna nan akan baka ku kenan ta ita wannan doka ta ci gaba da aiki?
A'a, muna nan tabbas a ci gaba da wannan doka, muna farin ciki da wannan doka, kuma Allah ya bada ikon aiwatar da wannan doka. Kuma wannan doka in Allah ya da zai kawo ƙarshen fyaɗe a cikin jihar Kaduna, musamman jihar Kaduna.
Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin komai ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu, kwamishinan ma'aikatar harkokin mata ta jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba da Maryam Yahaya Sani, shugabar Ummahairi Foundation mai fafutukar kare haƙƙoƙin marasa galihu, da kuma wakilinmu Isa Lawal Ikara da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Chibahiro Diodune da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya.
Madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To Sarfilo, a takaice, masu zanga-zanga a Lagos da 'yan Najeriya suna zargin sojojin kasar da buɗe wuta a kansu a ranar Talata, yayin da suka bijirewa dokar hana fita a ƙoƙarin neman kawo ƙarshen cin zarafi da 'yan sanda ke yi wa mutane. Ma'aikatar sojin Najeriya ta musanta cewa jama'ai masu kayan sarki da aka gansu a shafukan sada zumunta suna buɗe wuta a kan masu zanga-zangar ba mutanensu ba ne. Wani matashi mai shekaru 25 Dominic Alonge ya ce da misalin karfe 7 na yamma, sai ga jami'an tsaro saye da kayan soji suka fara buɗe wuta akan taron jama'an bayan sun kashe kemarorin kan hanya. A hali da ake ciki kuma, 'yan Najeriya mazauna Ghana sun karu da sauran 'yan uwansu da suka gudanar da zanga-zanga a kasashen Afirka ta yamma, biyo bayan zargin da ake wa sojojin Najeriya da buɗe wuta akan masu zanga-zanga da yammacin Talata. Kimanin mutum 150 ne suka yi cincirindo a wajen ofishin jakadancin Najeriya a birnin Accra a jiya Laraba. Galibin mutane 'yan Najeriya ne da wasu 'yan Ghana da suka mara musu baya. Dan takarar Republican shugaban kasa Donald Trump da abokin karawansa da Democrat tsohon mataimakin shugaba Joe Biden za su fafata a wata muhawara da yammacin yau Alhamis, kwanaki 12 kafin zaben kasar na ranar 3 ga watan Disamba, na neman wani wa'adin shekaru 4 a fadar White House.
Masu raro, anan muke a ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani shiri na musamman wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishinmu na jamhuriyar Niger. Za kuma iya ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya ce na gabatar da shirin da kuma Chibahiro Diodune wanda ya bada umarnin gama injiniyanmu na yau, ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC, ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Assalamu alaikum.